Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey. Sai kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da muryar arewa da lol da kuma nomad dukkansu a kan zangon FM. A ƙasar Ghana ana iya sauraro ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. To, a cikin wannan shirin, bayan kun gama jin labarun duniya, za ku ji ta bakin Sanata Abdullahi Adamu, tsohon gwamnan jihar Nasarawa, akan dokar da shugaba Buhari na Najeriya ya sanyawa a hannu. Za mu ji rahotannin da jaridun ƙasar Kamaru suka fi mai da hankali a kai da irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Kada kuma a mance, za a ci maimaitawar shirin ciki da gaskiya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania makon da ya gabata sun yi alƙawarin ƙara ƙimi wajen yaƙar ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a nahiyar, musamman ma a yankin Sahel. Wannan alƙawari yana zuwa ne bayan wasu hare-hare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu ƙasashen yankin Sahel, ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar 10 a kudu maso gabashin ƙasar, da wani hari akan hedkwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta G5 Sahel, da kuma wasu hare-hare biyu da suka auku a Mali. Sai dai wasu ƙwararru sun yi gargaɗin cewa da wuya ƙungiyar ta AU ta iya ƙara assasa ƙarfin rundunar haɗin gwiwar ta G5 Sahel, wacce a kafa a bara. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar Turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira. Ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido a kan ƙasashe kaɗan suna ƙoƙarin waɗanda suke ƙoƙarin magance wannan matsalar ba, da kuma ababen da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijirar. A makon da ya gabata, ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗauki wani mataki na bai ɗaya wanda ya mai da hankali kan samar da wata cibiya a arewacin Afirka domin tantance masu neman mafaka da ke tserewa yankunansu saboda rikice-rikice da waɗanda suke ake musguna musu, da kuma masu neman mafakar kyautata hanyoyin samun kuɗaɗen shigarsu domin inganta rayuwarsu. Fatansu dai shi ne wannan mataki ya sauƙaƙa kwararar 'yan gudun hijirar da suke dunguma zuwa ƙasashen da ke gaba-gaba kamar su Italiya, wacce take fuskantar matsi na 'yan adawan siyasa, lamarin da ya sa ta juya aka lakwale-kwale da dama ɗauke da masu neman mafaka zuwa wasu yankunan. Shugaba Trump ya isa birnin Brussels, inda nan ne hedkwatocin ƙungiyar tsaro ta NATO da kuma ta tarayyar Turai suke, waɗanda duk ɓangarori ne biyu da shugaban na Amurka ke ci gaba da yin hannun babbar riga da su. A jiya Talata, Trump ya soki ƙungiyoyin biyu, inda a shafinsa na Twitter ya fito ƙarara yana kira ga mambobin ƙungiyar da su ƙara kuɗin karo-karo da suke bayarwa na tsaron ƙawancen ƙungiyar, wanda ya kasance mai muhimmanci ga ƙawancen dakarun ƙasashen yammaci tun bayan a yaƙin duniya na biyu. Cikin watanni 17 da gwamnatin Trump ta kwashe tana mulki, shugabannin nahiyar Turai suke ta nuna damuwa da fushi kan yadda Trump yake suka su, amma kuma suke takatsantsan wajen sukar shi a fili. Amma kuma hakan ya sauya a jiya Talata, a daidai lokacin da shugaban na Amurka ke shirin yin wannan tafiya zuwa ƙetaren tekun Atlantika, a wani martani da shugaban gudanarwar ƙungiyar ta tarayyar Turai Donald Tusk ya mayar. Ya ce yaki Amurka ke rungumi ƙawayenki hannu biyu-biyu domin waɗanda kike da su ba su da yawa. Yana mai cewa al'adar suka nahiyar Turai a kulle yamin ba hanya ce mai kyau ta tafiyar da ƙawaye ba. Da aka tambayi shugaba Trump me zai ce game da kalaman na Tusk, sai ya ce Amurka na da ƙawaye da dama, kawai dai ba za mu bari ana ƙwararmu ba ne. Ƙungiyar tarayyar Turai ta jima tana ƙwarar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga Iran, tare da yi mata gargaɗin cewa za ta ɗanɗana kuɗarta, bayan da hukumomin Tehran suka yi barazanar katse hanyoyin shigar da mai a yankin Gabas Tsakiya. Ace Talata Pompeo ya isa Brussels inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO domin ya tabbatar wa kawayen Amurka cewa Iran ba za ta yi nasara ba. Gabanin zuwan sa Brussels a jiyan, Pompeo ya kai wata takaitacce ziyara a hadaddiyar daular Larabawa, inda ce Amurka ta himmatu wajen tabbatar wa shugabannin Iran cewa irin ɗabi'un da suke nunawa ba za su haifar mata da sakamakon mai kyau ba. A makon da ya gabata ne shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi barazana cewa za su katse hanyar da ake safaran man ƙasa da ƙasa da ake bi da shi ta mashigin Hormuz idan har Amurkan ta ci gaba da yunkurin tilastawa dukkanin ƙasashe su daina sayen manta. Wani hari da ake keta zaton na kunar bakin wake ne da aka kai a wajen wani gangamin siyasa a arewa maso yammacin Pakistan a daren jiya Talata ya halaka akalla mutum 14 ciki har da wani dan takara mai neman kujerar majalisar lardi. Harin har ila yau ya jikata wasu mutum 45. A cewar ƴan sanda da shaidu, bom din ya tashi ne a tsakiyar Peshawar, babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a daidai lokacin da Harun Bilur, wanda harin ya ritsa da shi, ke shirin gabatar da jawabinsa a gaban gangamin magoya bayan jam'iyyarsa ta Awami National Party, wacce ba ruwanta da addini. Zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari wanda ya auku makonni biyu kafin a yi zabukan majalisar dokokin kasa da na majalisar larduna a kasar ta Pakistan.
Wadannan labarai sun zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon gwamnan jihar Nasarawa Sanata Abdullahi Adamu ya zanta da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a kan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Sanata Abdullahi Adamu ya ce dokar za ta ƙarfafa yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya.
Doka ne wanda yake dole a yi shi, domin shi Buhari daɗiya da shi ba wani abu da ke a ɓoye. Ya nuna kamar lokacin da yake suka yi zamanin soja sun yi mu abu makamancin wannan na ga waɗanda suka ci kayan da ba nasu ba, suka ci amanin al'umma, an ɗaure su, an karɓi kayayyakin su, amma daga ƙarshe shi kanshi da yi wannan an kawo an dure gwamnatinsa. Waɗannan irin maza su ne har gobe suke jin kunya na yadda su suka mallaki ƙasar nan, yadda a zamaninsu harkan rashawa ya azabi mutane. Suka yi arzikin da yake ba su da hira su bayanin ya samu wannan arziki. Ka dubi irin abin da suka mallaka yau, nawa ne albashinsu tun daga zamanin ma na soja har zuwa zamanin yanzu da muke ciki, nawa suke samu da kalaliyansu, ya su samu dukiyar suke abin da suke daga suka samu su, ina suka samu su. To saboda haka shi Buhari bai so da zama ya yi zama aikin banza. Kasashen Afirka a tutar majalisar haɗin kan Afirka sun yaba da abin da Buhari ke, kuma yawancin duk sun sai koyi ma da abin da Buhari ke a kasashensu. Wazarin duk duniya da baki ɗaya ta yaba Buhari da yake ya cikin maganan yaƙi da rashawa da hanyoyi duka da aka zuwa mutane suke ɗauka da kari a jikin ƙasa, an yaba mishi abin takan da yake ɗauka. Kuma duk abin da yake gyara ne yana da zafi, musamman waɗanda suke riba da lalacewarmu su ba su wannan gyaran ba, su da suke faɗa da Buhari yau an san su. Obasanjo na ce abin da faɗi kwanakin baya can watan February na magana da yayin jaridan ƙasar nan, yana cikin mafi arzikin 'yan Najeriya. Ina ya samu kuɗin? Ina ya samu kuɗin? Ka dubi ƙadarorin shi a ƙasar nan, ina ya samu su? Ina ya samu dukiya? Ina ya samu jarin? Ya yi soja shekara nawa ya yi? Me ya albashi sa sojan? Shugabancin Najeriya ne nawa na albashin shi wanda yake halaliyin shi? Duba mutanen nan in ba an taɓo su ba ba za su zama lafiya a ƙasar nan ba.
To amma Obasanjo kaɗai ne ya shugabancin Najeriya nan kafin yanzu?
Ah, to ba zan shi ba shi kaɗai bane, amma shi ne ya fito keke da keke yayi yake na kiyayya da Buhari. Sauran ƴan sarika noke ne kawai su suke yi, ana amfani da su ba wanda ya fito ya wani magana na kudana shi kiyayya da Buhari, amma su abokan gaban Buhari ne. Shi Buhari faɗa wannan, wannan ra'ayina ne, Buhari faɗa haka ba, amma mun san su. Amma shi Obasanjo ya fito keke da keke yayi takarda yayi wane ne Buhari kaza 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 ya faɗi.
To yaya ka ga matakin da 'yan awarin APC suka ɗauka a ƙarƙashin jagorancin Buba Galadima?
Abinda muke gani shine 'ya'yan jam'iyyan waɗanda suke da ƙawazuci na son zukatansu su bar jam'iyyan sun ga cewa in suka kuskura suka ce sun bar jami'a su shiga jami'a da su bar dole su bar mazaunin su kujerun su na majalisa dole su sofe hukumar zabe na kasa ta faɗi wannan tsarin mulkin Najeriya faɗi wannan zaka iyaka ne kawai idan akwai shaidan faso to sun ba faso sun samu ƴan kan zagi a waje ba su da wani makama haka na ku zo ku gani a inda suke sunne yake aka amfana da su aka bar su sunne a dubara sunayen su an ba su makamai dukkan ku inda kuna biya muke faruwa yanzu tunda su fada wannan sanarwa mutane suna fitowa radio a jeri suna cewa ba ruwan su ba wannan da su ba ba ruwan zai musu ba su masa saboda haka zan canfa su babu shi eh wato mutane kawai mai kusa fito tsakanin su da Allah sai abin da kison su yi to an dan suna su kare kujerun suke zaune a kai yanzu ko ba su a ce sun kare doka na barin jami'an su to shine suka yi wannan dabaran aka samu wadansu daban suna mana yakin sun kuru su ce jami'an ta fasu mutane ki ba ɗan jami'an bane ba san sa jami'an ba ba su rike wani matsayi a jami'an ba su yi karin jami'a ko da aimanta an musu wani laifi ba su ce kawai su ba iga ce su ɗan jami'an ku sun ka an ka wanda jami'an kai mana da gangar
baban kan mu dan Usman
Ajima kaɗan za mu gabatar muku da maimaitawa cike da gaskiya. A halin yanzu kuwa a ci gaba da shakatawa da wannan waka ta marigayi Alhaji Mamman Shata. To Allah ya ji kansha ta ikon Allah ga sarfin Hashim da maimaitawa take da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu kananan hukumomi hudu a jihar Jigawa da suka hada da Gagarawa, Silatan Karkara da Garki da kuma Taura waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar Jigawa na kokarin kwace musu filaye da gonakin su na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba. Tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta 10,014 wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar China da ake kira Mr. Lee zai yi a jihar ta Jigawa. Duk da yake dai gwamnatin Jigawa na kallon lamarin a matsayin wani cigaba da zai taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati, amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diyya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta. Kamar yadda a makonni biyun da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya. A yau za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, Barista Ibrahim Hassan Hadeja, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alƙawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe su suka lura cewa wannan shiri na Mr. Lee tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin Jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Sunana Sarfil Hashin Gumel.
Zan ɗan baka tarihi. Ba mu ne muka ƙirƙiri project ɗin Gagarawa ba.
lokacin da muna yawan campaign mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kaman alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka wasu alƙawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gonaki insha Allah za mu dibo wannan al'amari kuma da muka hawo mun duba wato company ne yake buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa suga a gagarawa a lokacin suna buƙatar fili kamar hekta 14,000 kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant wato kaman takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga CFO 7 ga watan Janairu 2015 wato kaman wata 4 ko 5 kenan kafin mun karɓi mulki mun kira kamfanin nan mun zo na da su suka nuna mana cewa ga buƙatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abinda suke so a ba su fili hekta 14,000 to muka ce to banda su akwai kamfanin Dangote wanda su ma suna neman hekta kamar 21,000 za su yi harkar shinkafa kuma akwai kamfani kamar guda uku masu neman hekta 250 saboda aikin solar muka yi abin nan gona ya ba da approval cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin ƙasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi ƙasar waje neman investor idan ka samu investor a gida da ya nuna cewa yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi buƙatar shi wannan investor amma kuma mu jibi haƙƙin mutanen da suke wannan wuri mun kafa wannan kwamiti mutanen DFID James 3 suka tallafa mana suka ba mu consultant guda 2 turawa muka je muka zauna a Abuja kamar kwana 7 muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni akan cewa ba zai yi kawai to shi fili ba ƙara shi ake ba rage shi ake ba zai yi kawai mu kwashi filayen mutane zunzurutu mu danka musu ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu idan ya kare su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan 10 ka bashi zara baya barin dame wato nan za a waye gari babu kudin nan kuma ya zage ka tare shi daga inda yake ta ya za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku bukatar ku daidaito tsakanin bukatar ku da halin da wannan mutane suke ciki su wannan consultant suka kawo mana wato tsare-tsare abinda ake cewa international best practices tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta yarda da shi wanda ko ina ka je ko America ko abin nan wasu tsarika ne da ake kawo a kare wato haƙƙin shi mai gona in ana neman wani al'amari in ka ji bi dokar wato ƙasa ta Nigeria Land Use Act ta ba gona wato dama akan duk fili da ka sani shi kanshi compensation da ake cewa ana biyan compensation
diya
ba diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka kara wani abu akan wannan fili in ka yi gini na gida a assessment din shi a biya ka diyar gidanka in itace aka sayar da gonarka a assessment a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu akai ba a biyan diya kansa jejjerai da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka gaya musu wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko mutum 150 to a wurin neman fili ba za a tada shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a ƙasar gari ya kai 14 kwata-kwata a wurin a tashe su a relocation ɗinsu saboda suna son gonar rake ne hekta 12,000 muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri haka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake cewa outgrower scheme kenan muka yi tijani in jaka da su daga baya dai muka nuna cewa na farko mutum ba zai sa kudinsa naira biliyan 40 ba ka ce bai mallaka masa fili ba kawai ka bar shi ko duk abin da yake neman noma ne za su shuka masa inda aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun mutum ya tashi ma a saida ma wani gonar tunda mallakar su ce ka sa shi cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outdoor skin a cikin abin da mutanen gagara suke nema wannan company an rage shi zuwa hectare 12,012 a cikin 12,012 din na hectare 6,000 muka ba su mallakar kansu
a cikin company ke
su company kenan a cikin hectare 6,000 da muka mallaka musu za su biya har da kudin hectare 6,000 da ba za mu ba su wato hectare 12,012 za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kudi bayan an biya ka diya ta kudi za a zo a cikin outgrower scheme in hectare 6,000 da suka ware za a yanka maka fegin fili ba zai kai wata kila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama ana yin noman rani to abin da za ka samu a rabin hectare ba za ka same shi a hectare 2 a tsarin Canada ba in ka shuka dawa hectare 2 ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hectare 2 ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke kaga wannan filin yana nan a aje ne baka komai sai wata damuna ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su irrigate za su kawo abin da ake cewa irrigation infrastructure wannan hectare 12,012 gaba ɗayan ta za a sa mata tsari na bayi yanda akwai shi a Auyo wanda hade da jama'are ko yanda akwai shi a Kadawa ko Kano wanda kura abin da nake jin hankalin mutane duk arzikin da ke cikin Auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara 36 nake ji aka fara hadaye jama'are an fara da yan Faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma yan Chinese CGC suka yi suka gama lokacin Buhari yana fici ya suka karba suka yi suka gama shekara 36 nan har yanzu ba a wuce hectare 6,100 ba da ake bayin ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar Auyo da ake ci ayi shuka uku mutum yayin shinkafa ya zo ya shinkafa rani ya shinkafa damuna ya yi alkama ya ninkin baninki gaba ɗaya hectare 6,000
yau ya sai sai a bayan bayananka na baya ka ce kamar aikin nan tarar da shi kuka yi har ma kun tarar an ba da abin da ake kira letter of grant ku da kuka zo kuka yi nazari tunda ka ce an kafa committee kuma kun zauna da masana an DP al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirar na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi din a kansa kuke
mun kawo sauye-sauye shi sauye ya farko da muka kawo shi ne kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hectare 12,012 ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnatin jihar Jigawa Rasta Ibrahim Hassan zai daura daga inda ya tsaya yanzu amaradin Mahmud Ibrahim Kwari ne sarfi na hashin gwamnati ke cewa muka kasance lafiya
to sai kuma ranar litinin da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri na ciki da gaskiya yanzu za mu leka kasar Kamaru mu ji rahotanni da jaridun kasar suka mai da hankali a kai Awal Garba gare ka.
Na fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune an da tawato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Moussa Biya ya rantaba hannu kan wata dokar da ta bayyana ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasar 7 ga watan Oktoba 2018 din nan sannan shugaban ya ce akwai wata doka kuma da ta bayawa dan takara a kujerar shugaban kasar kwanaki 10 domin mika takardun takarar sa ga hukumar zaben kasar Elecam ko Election Cameroon jaridar Mitasiyon kuma ta ce kwanaki 10 kace rage wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru ya ajana kansa a matsayin dan takara a jam'iyyar sa ta FDC ko CPDM mai mulkin kasar bayan ya kwashe shekaru 36 yana gudanar da mulki a kujerar shugaban kasar jaridan Finance kuma ta hango mana cewar kamfanin da ke gina filin wasanni na motsa jiki a birnin Garwa ma'aikatan kamfanin sun fara gudanar da wani yajin aiki domin kin biyan su kudaden albashin su da aka yi na watanni 5 da suka shude jaridan Generation kuma ta hango mana cewar dudan kasan jamhuriyar Kamaru yana kokari wajen ganin ya agazawa mazauna a bangaren yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru da agajin kayayyakin masarufi da kuma kudade da su dinga gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Jaridar Le Filkan kuma ta labarta mana cewa ministan mai kula da tsare-tsaren biranen kasar jamhuriyar Kamaru Buwanci yana wani rangadi a jihar gabashin kasar har ma da jihar Adamawan kasar jamhuriyar Kamaru na ganin yanda gwamnatin kasar take kokari matuka wajen gudanar da manyan ayyuka a jihohin guda biyu. Jaridan FBA kuma ta ayyana mana cewar hukumar da ke kwato hakkin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar sun ce za su sake fada ayyukansu a 'yan makonnin nan domin damko barayin gwamnati waɗanda suke da ciki da dukiyar gwamnatin kasar. Jaridan Economy kuma ta fayyace mana cewar babban bankin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC ya bayyana cewar kasashen da suke karkashin sa guda shida tattalin arzikinsu yana tangal a farkon wannan shekarar har zuwa wannan lokaci da muke ciki. Jaridan The Guardians kuma cewa ta yi shugaba biya ya tsayar da ranar zaben shugaban kasar amma har yanzu jihohi guda biyu masu amfani da turancin saroniyar Ingila suna cikin tsaka mai wuya kan tawarbarewar tsaro. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar The Reporter ta tsegunta mana cewar shugabannin jam'iyoyin adawan kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin dunkulewa waje daya domin fitar da dan takararsu kwaya daya tilo wanda zai kalubalanci shugaba biya a zaben da za a gudanar na 7 ga watan Oktoba 2018 din nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
A gaida Awal, to ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum, muryar Amurka. Sunana Muhammad Hussein Ali, Rinjin Ja'ir, Gwana Local Government, Kano State. Ra'ayina a yau shi ne nake so nuna faɗi ra'ayina game da taron zaman gambiza na PDP da sauran kwashe-kwashen jama'iyyu wanda duk shirme suke duk taron da suke ba ruwan mai ƙuri'a da su ire ta shirmansu su sata ce da wanda suke sata da wanda ake satowa a ba su ne suka haɗa kai saboda an hana sata suke wannan taron. Alhamdulillah talaka ya fara ganewa kuma alhamdulillah duk wancan taron daga cikinsu ma akwai wanda tun 79 yake cin kudin banki suke gwanjan gidansa har yau yana nan bai canja hali ba sai dai a sato kudi a basu su ne wanda.
To kafin mai sallama ga takaitattun labarai,
shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara kaimin yi wajen yakar kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi a nahiyar musamman a yankin Sahel. Wannan alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu kasashen yankin Sahel, ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar 10 a kudu maso gabashin kasar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar Turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararren 'yan gudun hijira, ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido ƙasashe kaɗan suna ƙoƙarin magance wannan matsalar ba. Shugaba Trump ya yi isa birnin Brussels, inda anan ne hedkwatocin ƙungiyar tsaro ta NATO da kuma ta tarayyar Turai suke, waɗanda duk ɓangarori biyu ne da shugaban Amurka ke ci gaba da yin hannun babbar riga da su. A jiya Talata, Trump ya soki ƙungiyoyin biyu, inda a shafinsa na Twitter ya fito ƙarara yana kira ga mambobin ƙungiyar da su ƙara kuɗin wato karo-karo da suke bayarwa na tsaron ƙawancen ƙungiyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga Iran tare da yi mata gargaɗin cewa za ta ɗanɗana kuɗarta bayan da hukumomin Tehran suka yi barazanar katse hanyoyin shigar da mai a yankin gabas ta tsakiya. A jiya Talata, Pompeo ya isa Brussels, inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron ƙungiyar tsaro ta NATO domin tabbatarwa ƙawayen Amurka cewa Iran ba za ta yi nasara ba.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da himma ba ta garago. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa a wuni lafiya.